إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a inda muke gudanar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin abin da ya shahi bayanin aikin haji kitabul haji kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yake cewa yace na kasance a wajen aiki na akwai wani yaro wanda yake addinin kristanci sai ya neme ni da in koya mishi karatun alqur'ani domin ina sa qira'a a cikin shago na yana ji to sai neme da in koya mishi karatun alqur'ani sai nace mishi a'a bazan koya masa ba har sai ya tambayi ma'aifiyarsa in ta yadda sai in koya mishi yace sai yaje ya tambayi ma'aifiyarsa ta yadda akan cewa ba matsala yaje a koya mishi yace to a tambaya ta anan shine har ya halatta in koya mishi karatun alqur'ani alhali kuma a cikin wuyansa akwai cross akwai da yaushe akwai wannan cross king wannan shine tambayar sa wannan tambayar ta hito daga wani dan uwa ne da ake cewa Abdul Mumin da nan yake sai ya koma a Togo yanzu a can Togo yake kasuwanci to a can Togo kin ne samu wannan yaran amsa anan shine dangane da abun da ya shahi har wanda ba musulmi ba ya halatta a koya mishi Qur'ani ko kun bai halatta ba magana mafi inganci shine ya halatta a koya mishi karatun Al-Qur'ani da dalilin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzon Allah idan dai daga cikin kafurai yasu yayi muqabtaka da kai to ba matsala kai dai muqabtaka da kai domin takan iya waye zanjin karatun Al-Qur'ani kinan jin sai yana dai daga cikin hanyar da yasa kuma ya koye sa kuma yana ɗaya daga cikin dalili akan haka shine akwai ɗaya daga cikin sahabbai da muka taɓa bada tarihin sa ina ji a wancan masallacin ne da ake ce ma Amr bin Salama Amr bin Salama ya musulunta ne kamin ya musulunta ya iya karatun alqur'ani shi yasa lokacin da ƴan uwansa suka zo musulunta ƴan garin su bayan sun musulunta sai manzo Allah ya ce ɗaya daga cikin su wanda yake iya karatun qur'ani ya ja musu sallah sai aka yi daidai Amr bin Salama shi ya kasance yana koyan alqur'ani tun kamin ya musulunta da aka je gida shine mafi karamta yana da shekara 6 kuma suka sashi ya bashi sallah kenan sai da cewa ya halatta wanda ba musulmi ba ya koyi alqur'ani to sai dai inda hatsarin yake shine to ya halatta ya tabi alqur'ani ko bai halatta ba to dan gangana da tabin alqur'ani shi wannan babu makawa gabaɗayan malumai sun ce akan cewa baya halatta wanda ba musulmi ba ya taba alqur'ani amma alqur'ani wanda yake kamili alqur'ani cikakke idan ba kamili bane kaman juz'i ne haka juz'u amma da misali ko kuma abin da ya shahi qur'anin da yake da tafsiri ba qur'ani bane zallansa to babu laihi akan wanda yake ba musulmi ba ya dauki wannan alqur'ani wannan shi dai ne a takaice kenan yana iya koya masa kuma idan ya kasance dalilin wannan shiriyar sa to ba karamin alkhairi ba zai samu wannan mai tambaya ta biyu yake cewa malam misali a ce kai ne mai yake da suna kai mamutul laihi kace da haƙƙin sa sai kai kamar yanda Hausa suke yi shine idan sallah ta zo sai a roki gafara a ce wane ka yahi muna da laihin da muka sani da laihin da bamu sani ba yace to idan har nace masa haka nan a ras sallah alhali kuma nayi masa laihuka wanda ban gaya masa su ba shin har wannan yana isa akan laihukan da na masa wanda bai sani ba ko kuma a'a dole sai na gaya masa wannan laihin da nayi masa sannan yake iya zaman tuwa kankarar lahin da na masa. Yace abin da ya sane wannan tambayar, yace domin akwai wani daga cikin yaran gidanmu da suke saida meke da suna ruwan sanyi da lemu ga iyayenmu. To shine ya gaya mini akan cewa shi ya hoyi mahajiya lahi da yawa, domin so da yawa kuɗi suna ragewa da abin da ya kama da haka. Waishin har in ya tambayta a rasallah irin wannan, tunda yana tsoron ya gaya mata shin har zunubin ya kankaru ko bai kankaru ba. Ya ce dalilin wannan ne ya wannan tambayar. Wannan tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. Jayyid, yana da kyau mu san da cewa haƙin da yake tsakaninmu da ƴan uwanmu wanda muke iya ci ya kasu kaso biyu. Akwai alhuququl ma'nawiyya, akwai alhuququl hissiyya. Akwai haƙin da yake tsakaninka da mutum wanda yake ma'anawi, ma'ana shi haƙi ne wanda ba a ganin sa, kamar a cikin ma'ana ne ake cewa idan kai ma mutum kaza ka ci haƙin sa. Kawar misali, kai gigirar sa ka ci haƙin sa, kai masa ƙarya ka ci haƙin sa, kai mishi kage ka ci haƙin sa. Amma haƙi ne wanda mi ba a ganin shi, shine ake cewa ma'anawiyya. Sannan kuma akwai alhuququl maddiyya, su kuma wanda haƙi ne wanda ana ganin sa, an san sa, ana iya a taba wannan haƙin, kuma kana iya ma ka maida mishi shi. To shi wannan ya shahi misali kaman kai mishi swata, ko kuma mai yake da suna ya baka bashi ka canye da abin da ya kama da haka. To idan abin da ya shahi haƙi ne wanda ake iya maidawa, to shi wannan ittifakan gabaɗayan malamai sun ta yi akan cewa haƙin baya sabka a kanka, dole sai ka gaya mishi haƙin kuma ka maido mishi da shi. Sai in ya ce ya yahi maka, ba sai ka maido ba. To abin da ya shahi haƙi shi kuma wanda a hankalce ne yake, kamar irin na ƙarya, kamar irin na su gigara. To shi wannan malamai sun samu sabani dangane da in ka zo roƙon shiga fara, sai ka zana mishi ga abin da ka gayi ko kuma ƙaƙa, ka yi ma mutum ƙarya, ka mishi kayi gigararsa. Shi idan ka zo roƙon shiga fara, sai ka ce wane rannan na zamna na yi gigararka, na ce ai kai me yake da suna, in ka zamna akan hanya ba abin da kake sai kallon mata, mun gane ko? Sannan kuma na ce kai ɗan damfara ne. Har sai ka gaya mishi wannan, wasu malamai suka ce dole sai ka zano wannan, mun gane ko? To amma sai dai a cikin wannan maganar akwai tsanani sosai. Magana wadda za ta yi sauki shine irin waɗannan haƙuƙukan ba sai ka gaya mishi ba, mun gane ko? Domin malamai suka ce idan ka gaya masa takan iyawa a buɗe wata hanya wadda ta yi waccan sharri. Shi yasa yana ɗaya daga cikin malaman da suke ba da fatawar cewa irin wannan haƙin ba sai ka ba shi labari ba. Akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Shafi'iyya da ake ce ma Ibn al-Mubarak, yake cewa la tu'udhuhu marrataini, yace kada ku cuta masa sau biyu. Lokacin da kai gigararsa ka sa mutane sun raina sa, kuma yanzu ka zo ka ba shi labarin ga gigara daga idala, cuta nawa aka yi? Cuta biyu. Amma in shi bai da labari shikenan. Yana ɗaya daga cikin misali akan wannan, wani abokina a wata hajiya ta turo da dan uwanta, tace da Allah a gaya mishi ta yi gigararsa tana so ya yahi mata, mun gane ko? Duk da mutum ne mai addini, tunda abokina ne shi ma yana karatu, kuma dan uwana ma ne. Wallahi da yazo ne yake bani labari, yake cewa yace ni wannan mace ina ganin ta mutum ne kirki, wai ashe gigara ta ma take yi? Kun gani abun ya wuce fa, kuma ba gabana akai abun ba, wai labari ne yake bani. Wallahi kullun in ya ambaci wannan matar baya ambatanta da alkhairi, sai ashe mutum ne banza. Ce kun gani an yi aikin banza, abun da aka yi gudu an hada a cikin sa, an yi gudun gara an hada tarkon wace ce, tarkon majiya ake cewa komi, mun gane ko? Tarkon zago. To irin wannan shi yasa malamai suka ce to irin wannan wanda yake haƙi ne wanda bai ta'allaka da abubuwa wanda ake iya maidawa, to shi ba sai ka gayi ba, zaka dai zo ka ce ya dan me yake da suna abokina, kai mini gafara laihukan da muka yi. Amma duk da haka nan dai abin da yake alkhairi shine in tana iyawa ka faɗi, domin wanda suka ce a faɗi sun yi gaskiya, sun yi dalili, wancan kamar ijtihadi ne suka yi. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat man kanat indahu mazlamatu li akhihi falyatahallalhu alyawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Duk wanda ya kasance ya zalunci dan uwansa, to yayi kokari ya kubutar da kansa daga wannan zaluncin kamin a zo ranar da babu nira, babu sefa a wajen biya, mun gane ko? Sai yana cewa abin da yake alkhairi shine in baka tunanin cewa akwai sharri da zai iya faruwa in ka gayi, to ka gayi. In kuma kana tsammani akwai sharri da zai iya faruwa, to kada ka gayi, amma kuma kai kokarin neman ma wannan mutunan da kai yi garasa me yake da suna gafara. Sannan kuma ka yawaita ayyukan alkhairi wanda idan an zo ran tashi alkiyama za a samu abun da in an hudda an raba ma mutane sai ya mi sai ya maka sauran abun da zai iya kai ka aljanna. Wannan ita ce babban mahuta. Babu wata mahuta da ya huce kawai ka dage akan yawan ibada, domin wallahi laihukan da muke ma mutane da yawa ne wanda ba ma iya kididdige su. Kenan sai shi yasa sai ya kasance mai hankali kullun yana kokarin yin ibada mai yawa wanda za ta taimaka masa a wajen rabuwa da haƙuƙan mutane wanda baya iya rabuwa da su a nan duniya. Wannan shine a takaice kenan. Wannan dai gaisuwar ta laihin da muka sani da laihin da bamu sani ba, wannan baya barrantar da kai. Dole sai ka gai in haƙi ne na mayarwa ka mayar masa da shi, in kun ba haka ba to kai kokari ka yi masa azumi mai yawa da kuma kiyamul laili mai yawa. Wannan shine kenan insha Allah takaice. Tambaya ta karshe. Alaikum salam wa rahmatullah. Aha to
wanda ko wanda ake cewa mun kalle mutum mutum, wanda aka ce sai ka ga mishi sannan ka samu gafara, to
a wannan baya da asali, wannan magana bata da asali, bata da asali wannan maganar. Sai dai a ce haƙin da yake tsakaninka da shi, amma tsakaninka da Allah shi Allah zai yahi maka. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Sai dai a ce tsakaninka da shi wannan ka kasa gaya mishi kuma ka kasa roƙon shi gafara, to irin wannan shi ma sai ka taimi shi azumi da sadaka. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Tambaya ta ƙarshe tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. Wannan ɗaya daga cikin likitoci yake cewa wasu ƴan uwa wani saurayi da budurwa ne suka huta a bisa kan moto da dare, alhali iyayensu ba su san da sun huta ba. Suna a bisa kan hanya sai ɗaya daga cikin ɗiyan ministirori ya kwashe su da mota, aka kawo su a likita. Ya ce a wannan lokacin kuma ina ɗaya daga cikin wanda suke gadi a likita. Ya ce da aka yi bincike aka yi radiyo sai aka gano shi saurayin mai ke da suna ya samu kariya guda biyu, ita kuma ƴan matan ta samu kariya a wajen ƙugu. Ya ce da aka yi radiyo kuma aka gano cewa bayan kariyar kuma tana ɗauke da ciki na ƴan satuttuka, ya kusa wata biyu amma bai cika wata biyu ba, na ƴan satuttuka hakan ga. Ya ce a wannan lokacin da aka yi bincike aka gano a haka nan, ya ce to yana ɗaya daga cikin ƙa'ida a wajen likitoci akan cewa idan mace tana da ciki, musamman idan ya kasance kariya ce ta irin abin da ya shafi ƙugu, to wannan cikin zai iya hana ma wannan kariyar warkewa. Ya ce to a wannan lokacin sai aka zubar da wannan cikin. Ya ce da ma'aifinta ya zo shi ma aka ba shi labari, ya ce bai da ma labarin wannan. Ya ce shi tambayar shi a nan harshen, domin abin ya faru ne a shekara mai ke da suna ta 2019, kenan yanzu kusan shekara nawa, kusan shekara hudu ko? Ya ce karatun da aka yi kwanaki ne ya sa ya tuna da wannan yake tambayar, to shin har likitoci suna da laihi akan wannan cikin da suka zubda ko kuma ba sa da laihi akan wannan? Jayyid, a dangane da wannan mas'alar ina tsammani waccan amsa da muka bada a kwanaki tana iya ta bashi amsa. Kina a takaice akwai ka'ida a wajen malaman usul da suke cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima. Suka ce idan banna biyu ta hadu a lokaci guda, to za a lura da wadda tahi girma sai a kauce mata sai a yi wadda tahi karamta. Me banna guda biyu? Anan abubuwa guda biyu ne ake da su. Imma a bar wannan cikin ya ta tahiya ita kuma ta zamna da kariyar kugunta, ko kuma a zubar da wannan cikin ta samu lahiya. Imma wannan cikin a bar shi ba a da tabbacin takan iyuwa me yake da suna idan ta ahisa ba zai yi rayuwa ba, ko kuma ita kuma a bar ta da cikin ya kashe ta. Mun gane ko? Kenan banna guda biyu ce. Kenan sai a yi kokari a yi mi? Sai a yi kokari a me yake da suna a kauce ma wadda ta yi girma. Mun gane ko? Sai a yi karama. To a ra'ayinku nan mecece karama? Mecece karama daga cikin bannar guda biyu? Zubar da cikin ko kuma a bar ta da kariyan kugun nata? A? Zubar da cikin ya fi sauki. Mun gane ko? To wannan kun gani ku da kanku ba kanku amsa. A? Yauwa shine ka aibi babu. Tunda ba a da tabbacin da wannan kariyar ta cikin tana iya ta ci gaba da renan cikin. Kina a wannan lokacin a me yake da suna yanda suka yi na zubar da wannan cikin abu ne wanda yake daidai, musamman kuma kasancewar bai shiga a cikin watanni ba bai shiga a cikin kwanakin da yake haramun ba kai tsaye a zubar da cikin kamar da muka yi bayani a wancan me yake da suna satin da ya wuce insha Allah. Allah ya gafarta muna kuma ya sa mu yi aiki da abin da muke karatu. Anan zamu dakata kenan mu shiga a cikin babin muna aikin haji. A yau zamu tashi babu faskhil hajji ila al-umrah. Babi mai bayani akan lalata aikin haji zuwa umara. Ma'anar wannan babin shine mutum ne ya dauko niyya daga miƙati akan cewa zai yi haji da umara a gamelu wuri guda lokaci guda. To lokacin da yazo a Makka sai wani abu ya gitta masa yasa ya mayar da wannan aikin haji da yayi niyya a matsayin umara. Kenan sai ya lalata aikin hajin yayi niyya ta umara ita kadai. Mun gane ko shine ma'anar wannan. Zai muna bayanin har ya halatta ne kayi niyyar aikin haji da kazo Makka kuma sannan sai ka sake wannan niyyar ka dauki niyya ta umara. Malaki cewa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu an karbo daga Jabir dan Abdullah yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace ahalla annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi dauniyar aikin haji wa ashabuhu da sahabban sa shine ma'anan ahalla annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil haji manzon Allah ya dauniyar aikin haji tare da sahabban sa wa laysa ma'ahu ahadin minhum hadiyun kuma a tare da shi babu wanda yake da hadaya ghayra annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa talha banda manzon Allah da shi da talha su kadai suka zo da hadaya wa qadima aliyun min al-yaman sai ali yazo daga yaman fa qala sayyati ahlaltu bima ahalla bihi annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na dauniya da abunda manzon Allah ya dauniya ma'ana duniyar da manzon Allah ya nima ita nayi fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu sai manzon Allah ya umurci sahabban sa an yaj'aluha umratan akan su sanya ta ta zamanto umara fa yatufu dan haka sai su yi dawafi thumma yuqassiru sannan su rage gashin su wa yahillu sai su walwale ihramin su illa man kana ma'ahu alhadiyu sai wanda ya kasance tare da shi akwai hadaya fa qalu sai suka ce nantaliqu ila minan shin zamu je a mina wa zakaru ahadina yaqturu alhali azzakarin dayan mu yana digon mani fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam sai labarin wannan ya isko ma manzon Allah fa qala sai yace law istaqbaltu min amri mastadbartu yace idan na tunkari wani abu al'amari na bana barin sa ma'ana idan nayi alƙawalin yin wani abu to bana warware wannan alƙawalin ma ahdaitu da a ce ba dan wannan ba da ban yi hadaya ba walaula anna ma'iyal hadiya kuma da a ce ba tare da ni akwai hadaya ba la ahlaltu da ni ma na walwale ihramina wa hadat aishatu radiyallahu anha sai aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta tayi haila fanasakatil manasika kullaha sai tayi ayyukan haikin haji gaba dayan su ghaira annaha lam tatuf bil baiti sai dai batayi dawafi ba na ka'aba falamma tahurat a lokacin da ta tsarkaka wa tafat bil baiti tayi dawafi na ka'aba qalat sai tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah tantaliquna bi hajjatin wa umra shin ku za ku je da haji da umara wa antaliqu bi hajjin ni kuma in je da haji kawai fa amara abdurrahman bin abi bakr sai manzon Allah ya umurci abdurrahman dan abi bakr an yakhruja ma'aha ila tan'im ya huta da ita izuwa tan'im tan'im sunan wani masallaci ne wanda anan mutanen makka suke daukar niyyar aikin umara fa atamarat sai tayi umara ba'da al-hajji bayan tayi aikin haji wannan hadisin a takaice Jabir ne yake bada labarin lokacin da suka zo tare da manzon Allah a wajen aikin haji lokacin da suka zo sai kowanne ya dauki niyya ta cewa zai yi aikin haji ma'ana kowa ya niyyar aikin haji zai yi to sai ya kasance a cikin su babu wanda yake da hadaya shine kyautar da mutum zai kawo ma Ka'aba dabbar da mutum zai yanka babu wanda ya jawo hadayar sa yazo da ita sai manzon Allah da Talha mun gane ko to lokacin da aka iso a makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu duk wanda yayi niyyar aikin haji zai to ya lalata wannan niyyar ta aikin haji yayi niyye umara zai mun gane ko dan me yasa manzo Allah yace musu su lalata niyyar aikin haji su yi umara shine yana ɗaya daga cikin ka'ida duk wanda yazo da hadayar sa ka zo da dabbobin da zaka yanka tun daga garin ku ka zo da su a makka to zaka zamna a cikin ihramin ka sai an kare aikin haji to amma wanda bai zo ba da hadayar sa to shi wannan baya halatta gare sa ya hada aikin haji da umara to shine sai manzo Allah ya ce musu duk wanda bai zo da dabbar shi ba to yayi kokari ya yanke me yake da suna ya lalata wannan niyya ta aikin haji yayi niyyar umara idan yayi umara ya kare sai ya walwale ihramin sa sai ya kasance duk abin da ya haramta a gare sa ya halatta a gare sa yana ɗaya daga cikin abin da yake haramta ga mutum in yana a cikin ihrami shine shima'i ko to shine da sahabbai suka ji wannan labarin na cewa manzon Allah ya ce su walwale ihramin su su yi ta ibadun su sai lokacin aikin haji yayi su yi niyya ta aikin haji shine sai suka ce ya za a yi a ce mu je Amina alhali kuma a zakarin mu yana digon maniyi me suke nuhi da wannan shine kasancewar suna a cikin aikin haji suna tunanin ba su jima da yin jima'i ba tunda lokacin da suke ba a cikin ihrami ba suna iya su yi jima'i to shine sai suka ce ya za a yi a ce muna a wajen aikin haji ba mu jima da yin jima'i ba wannan kenan zai gani kaman a ra'ayin su kaman abu ne wanda bai dace ba suna ganin ya kamata a ce a bar su a cikin ihramin su mun gane ko to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta musu wannan ne dan saboda shi yayi sauki a gare su wannan shine kenan to dan manzo Allah ya kwantar musu da hankali ya nuna musu da cewa wannan shine yayi dacewa shine sai ya ce musu ba dan kasancewar ne idan na riga na yi alƙawarin abu ba bana sabawa da me yake da suna da nima na walwale ihrami na nayi yanda kuka yi matsalar dai dan hanna riga na zo da hadaya ta ne shi kuma wanda ya zo da hadaya ba zai iya yami ya walwale ihramin sa ba yace zai mi zai jira har sai lokacin aikin haji yayi ya dauni ya ta aikin haji wannan shine kenan to ana a cikin wannan aikin hajin tsakiyar aikin haji sai Aisha ta miki da suna ta yi haila ta zo mata to mun sai na ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana yin dawafi shine haila sai manzon Allah ya ce mata ta yi dukkanin abun da masu aikin haji suke yi banda haila banda dawafi to lokacin da ta tsarkaka daga me yake da suna haila shine sai ta yi me yake da suna dawafi na tsakiya mun gane ko kenan da ta yi wannan dawafin na tsakiya wanda asali shine rukunin aikin haji ta kare kenan ta biya to za a tahiya sai ta ce ma manzon Allah ya za a ce mutane sun tahi da haji da umara ni kuma aikin haji kawai nayi ban yi umara ba tunda lokacin da aka zo akan hanya Aishar me yake da suna haila ta zo mata kenan tunda haila ta zo mata ba za ta yi dawafi ba kenan ba za ta samu damar yin umara ba mun gane ko to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci me yake da suna Abdulrahman dan uwanta akan yaje da ita ta dau niyyar aikin haji ta dau niyyar umara sai ta komo ta yi umara sannan sai aje tare da ita ba san an gane wannan hadisin da kyawu ba aikin haji abu ne wanda idan ba mutun yaje ba abubuwa da yawa sai ta ganin su kamar ana gatana mun gane ko wannan shine kenan jayyid aha a takaice dai abinda wannan hadisi ke nuna muna ya halatta mutun yaje da niyyar aikin haji idan yaje a wajen me yake da suna a wajen harami sai yami sai ya lalata wannan niyyar aikin haji yayi niyyar umara sai ya jira sai lokacin aikin haji yayi sannan ya doki niyya ta yin aikin haji wannan shine a takaice abinda wannan hadisi ke karantar da mu aha zamu zo a babi na gaba malike cewa hadisi ne ko malike cewa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma an karbo daga jabir dan abdullah yadda Allah ta kara tabbata a gare su biyu kale yake cewa qadimna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun zo tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa wa nahnu naqulu alhali muna cewa labbaika bil hajj mun karba maka ya Allah da niyyar yin aikin haji fa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umurce mu faja'alnaha umratan sai muka sanya ta umara kinan wannan hadisin duka yana da alaka da wancan hadisin sun zo da niyyar aikin haji sai manzon Allah ya ce musu ku walwale niyyar aikin haji ku yi niyyar umara sai ku dau niyyar umara yana da kyau mu san da cewa niyyar Umara ga wanda suke ba ɗan garin Makka ba, niyyar su za su yi ta ne a duk inda suke so a cikin Makka, amma su kuma mutanen Makka ba za su dau niyyar Umara ba sai sun hita sun je a wajen Masjidul Tan'im. In gane ko wannan wuri kebantacce da aka kebance musu nan ne suke daukar niyyar yin Umara. Kinan kai wanda ba dan Makka ba, kamin ka shigo zaka dau niyyar aikin niyyar yin Umara daga miƙatin da aka kayyade muku shine na Madina. Kinan lokacin da ka zo a Makka kai tsaye zaka shiga a cikin yin Umarar ka ne. Amma su kuma wanda suke cikin garin Makka aikin haji suna iya su dau niyyar sa a duk inda suke so. Amma Umara akwai wuri kebantacce da manzon Allah ya kebance musu shine wurin Masjidul Tan'im. Wannan shine kenan. Aha, a tabo wangakin. Sai malai yake cewa hadisi na gaba, an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi da ma'afinsa, yace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya zo, wa ashabuhu da shi da sahabbansa, sabihata rabi'atin, asahiya ta hudu, min dhilhijjati, na watan dhilhijja, muhillin bil hajji, da niyyar yin aikin hajji, fa amarahum an yaj'aluha umratan, sai manzo Allah ya umurce su da su sanya wannan hajjin ya zaman to umara. Fa qalu, sai suka ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ayyul hilli, wani irin walwalewa zamu yi? Qala, sai ce, al hillu kulluhu, ku walwale gaba daya. Mun gane ko dukan shi yana da alaka da wannan, sun dau niyyar aikin haji sai manzo Allah ya umurce su su walwali niyyar aikin haji, su yi niyya ta umara. In sun yi umara sai su hulda ihramin su, sai ya kasance duk abin da ya haramta a gare su yanzu ya halatta a gare su tunda ba sa a cikin ihrami. An umrata, an Urwata bin Zubair radiyallahu anhuma, an karbo wannan hadisin daga Urwa bin Zubair ya zar Allah ta kara tabbata a gare su biyu shi da ma'afinsa. Qala, yace, su'ila Usama ibn Zaid, an tambayi Usama bin Zaid, wa ana jalisun, alhali ni ina zamne, kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya manzo Allah ya kasance, yasiru fi hajjatil wada, yana tahiya a cikin aikin hajjin bankwana, hina dafa'a, a lokacin da ya dawo daga Arafah. Mun gane ko shine ma'anan hina dafa'a, lokacin da ya dawo daga Arafah. Qala, sai yace, kana yasiru al-anqa, ya kasance yana tahiya madaidaiciya, shi ba sauri ba, shi ba sannu sannu ba. Fa idza wajada fajwatan nassa, idan ya samu hili sai yayi sauri sauri. Malaike cewa al-anqu, abinda ake cewa al-anqu, imbisatu sayri, me yake da suna, shine tahiya madaidaiciya, ba sauri ba kuma sannu sannu. Wan nassu, shi kuma abinda ake cewa an-nassu, fauqa zalika, hiye da haka. Wannan hadisi yana koya mu, yana nuna muna yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayi akan neman sanin ya manzo Allah yake yin ibada tiryan tiryan yanda manzo Allah yake, haka suke so su yi. Kaji wai anan ne me yake da suna Usama bin Zaid ne yazo yana tambaya akan cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mi yana tahiya a wajen aikin haji, ba wai yanda yake umarar ba, ba wanda yake aikin haji ba, ba wai yanda yake dawafi ba, ba yanda yake jihur shedan ba, a'a, tahiyyar ma da yake yi a cikin aikin haji ya yake yin ta, a nuna mishi ya manzo Allah yake tahiyyar dan shi ma yayi mi yayi irin wannan tahiyyar. Mun gane ko duk wannan yana namuna yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwadayi a wajen mi, a wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata a ce ma mun yi koyi da wannan, ko da yake abu ne mai matukar wahala sosai, illa man rahim Allah. Shi yasa ina ɗaya daga cikin aqwalikin Ibn Taymiyyah yake cewa alkhairu kullu alkhairi fil ittiba wa sharru kullu sharri fil ibtida, yace alkhairin duniya da lahira gaba ɗayan sa yana a cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sharri kuma gaba ɗayan sa yana a cikin kauce ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kenan. Kenan shine da ya tambaya, sai a meke da suna aka gaya masa akan cewa ga yanda manzon Allah yake tahiya a hajjin bankwana, shine meke da suna Usama bin Zaid kin yake bada labarin ga yanda tahiyar take, tunda Usama bin Zaid shine wanda aka tambaya kin, sai yake cewa ya kasance yana tahiya sannu sannu. idan a cikin mutane ne, amma idan ya kasance a cikin hili ne babu kowa, to sai yayi sauri sauri. Tunda idan a cikin mutane ake da matso-matso, in kace zaka yi sauri zaka me, zaka takura ma mutane. To shi yasa kenan sai manzon Allah yake yin sannu-sannu. Kenan wannan yana karantar da mu ashe akan cewa wajen aikin haji, idan lokacin da kake a cikin dandazon mutane to kai sannu-sannu, amma lokacin da kake a cikin hili kana iya kai sauri yanda kake so. Wannan shine kenan. Sai mu zo a hadisi na gaba. Malik yake cewa an Abdullah bin Amr bin al-As, an karbo daga Abdullah dan Amr dan As radiyallahu anhuma, yardar Allah ta kara tabbata a gare su, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, waqafa fi hajjatil wada, ya tsaya a hajjin bankwana, faja'alu yas'alunahu, sai suka sanya suna tambayar sa, faqala rajulun, sai wani mutun yace, lam ash'ur, ban sani ba, fa halaqtu qabla an azbaha, sai nayi aski kame in yi yanka, qala, sai yace, izbah wala haraj, ji ka yanke babu laihi, faja'a akharun, sai wani yazo, fa qala, sai yace, lam ash'ur, ban sani ba, fa nahartu qabla an armiya, sai na soke dabbata kamin in yi jihuwar shaitan, qala, sai yace, irmi, to je yanzu kai jihuwar shaitan kin, wala haraj, babu laihi, fama su ila yawma idin, ba a tambaysa ba a wannan ranar, an shay'in, wani abu, quddima, da aka gabatar, wala ukhira, ko kuma aka jinkirtar, illa qala, face, sai ya ce, if'al wala haraj, je ka aikata babu laihi. Wannan hadisi yana nuna muna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma wanda yayi mantuwa ya kuskure a cikin aikin haji rahusa. Dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Amr bin al-As shine yake cewa manzon Allah ya tsaya a hajjin bankwana, sai mutane suna ta tambayar sa, wan ga ya kawo ga matsalar da ya samu, wan ga ya kawo ga matsalar da ya samu, mun gane ko? Sai manzon Allah ya ce, je kai babu laihi. A ka'ida ta aikin haji, musamman abin da ya shahi ayyukan da ake yi a rassalla, su ne kamar haka. Na harko abin da ake yi a rassalla shi ne ana yin jihuwar shaidan. Bayan mutum ya yi jihuwar shaidan, sannan sai ya zo ya soke dabbarsa, in ta yanka ce ya yanke. Abu na uku bayan ya yanke shi ne sai ya aske kansa, ko kuma ya rage kansa, ya rage meke da suna gashinsa. Sai abu na ƙarshe shine sai ya zo yayi tawaful ifada, tawafi na tsakiya, wanda ɗaya ne daga cikin rukunan aikin haji. Wannan su ne abubuwan da ake a rallayya. To shine wannan Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa sahabbai suke tambayar manzon Allah, wasu daga cikin wanda suka yi kuskure, barmakon su yi yanka sannan su yi aski, sai suka yi aski kuma gashi ba su yi yanka ba, barmakon su yi jihuwar shaitan kamin su yi yanka, sai suka yi yanka alhali ba su yi jihuwar shaitan ba. Kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu, to babu laihi, je kai, mun gane ko? Kenan wannan hadisi muke nuna muna yana ƙara tabbatar muna da muke da suna ɗaya daga cikin rahusa ta wannan addini namu, na kasancewar dukkan abun da mutun yi akan kuskure, Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da laihi akan wannan ba, mun gane ko? Tare da cewa ga abun da ya kamata kai, sai kai kuskure kai kaza ba da gangan ba, to sai Allah madaukakin sarki ya maka afuwa akan wannan, mun gane ko? Sai dai yana ɗaya daga cikin ka'idodi akan abin da ya shahi kuskure da mutum yake yi, shine malamai suke cewa al-khata'u wal-jahlu wan-nisyanu yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma, al-jahlu wal-khata'u wan-nisyanu yarfa'u al-ithma wa la yusqitu al-hukma. Me ma'anar wannan? Suka ce mantuwa da jahilci da kuma meke da suna rishin sani na wani abu da kai a cikin kuskure yana dauke maka zunubin aikin ne, amma kun bai dauke maka hukuncin. Ban san ko an gane da kyau ba. Bil misali yattadhihul maqal, mutun ne yazo a wajen sallah, sai yana a cikin sallah yana sallamewa, sai ya tuna da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ashe ban yi arwalla bane wannan sallar, yana da laihi akan wannan sallar da yake, ko ba da laihi? A yana da laihi, a yana da laihi ko? Aha, yana da laihi, kun yi da wannan jayyid, yana da laihi. to ana bashi zunubi ko ba a bashi zunubi ba za a bashi zunubi ba jayyid to kasancewar an ce anan ba za a bashi zunubi ba an yahi masa wannan da yi shi yake nuna cewa sallar shikenan ba zai ramkata ba ta kare ko kuma dole sai ya ramkata to shine abin da suka ce kenan kuskure da mantuwa suna yahi maka zunubin abun ne da kai a cikin kuskure amma hukuncin sai ka sake yin sa kun ga a wannan lokacin sai ya je ruga yayi arwalla yazo yayi mi yazo yayi sallah amma to da a ce da gangan yazo yayi sallar sai kare yana da zunubi ko bai da zunubi yana da zunubi dan me yasa dan saboda da gangan yayi yana da zunubi kuma dole sai ya sake wannan sallar mun gane ko amma kai kuma wanda kai a cikin mantuwa an yahi maka zunubin amma kuma ibadar sai ka yi mi sai ka sake to shine suke tambayar manzon Allah kamata yayi in yi yanka in yi jihuwar shedan ya manzon Allah sai na yanke sai na zo nayi na yanke taguwa ta ko kuma na soke taguwa ta to shin yanzu ya kamata ai sai manzo Allah ya ce to baka da laihi amma da a ce da gangan kai ka kin jihuwar shedan ka zo ka yanke taguwar ka to kai laihi amma kasancewar baka sani ba kai to baka da laihi amma kuma zaka je mi zaka je kai wannan jihuwa ta shedan mun gane ko wannan shine kenan hikimar da take a cikin a meke da suna kuskuren da mutun yake a cikin ibadu wannan shine kenan aha zamu zo a babe na gaba hadisi ne har yanzu ko yawa ni a wuri na babe ne kenan malai ke cewa an Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai haka ne ko an karbo daga Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai annahu hajja ma'a ibn Mas'ud yayi aikin haji tare da Ibn Mas'ud fara'ahu yarmil jamratal kubra sai ya gansa yana jihuwar aljamratul kubra bi sab'i hasayatin da duwatsu guda bakwai faja'ala albayta an yasarihi sai ya sanya ka'aba a hagunkinsa wa minan an yaminihi minakuma a damarsa thumma qala sannan sai ya ce hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratul baqara wannan shine wurin da aka sabkar da suratul baqara a cikin sa wannan hadisi yana muna bayanin ne yanda ake jihuwar shedan in ji Hausawa mun gane ko jayyid wuraren jihuwar shedan guda uku ne akwai aljamratul aqaba ko kuma alkubra duka ana ce mata aljamratul aqaba ko aljamratul kubra sannan akwai aljamratul wusta sannan akwai aljamratus sughra wannan sune wurare guda uku da ake jihuwar shedan a wurin su kun ba game suke ba wuri guda daban-daban suke akwai tahiyya tsakanin su mun gane ko shi yasa masu aikin haji suke shan wahala sosai tahiyya mun gane ko to wannan sune guda uku to a ranar layya ana yin jihuwar shedan guda na aljamratul meke da suna alkubra ita kuma wannan aljamratul kubra ita ce tahi kusa da meke da suna da makka mun gane ko su kuma wa'ancan sauran guda biyu a cikin mina suke to kinan ranar layya zaka zo kai jihuwar shedan guda na wannan aljamratu al-kubra kin mun gane ko jayyid wai shin kahin ma mu zo daga yanda ake jihuwar shedan kin ko kuma yanda ake aljamratul aqaba yanda ake ramyul jamarat jihuwar shedan kin dai ko da yake bani so in ji haka nan mun gane ko dan ba istilahi bane a ilimi na fiqh wannan baya da ma'ana mun gane ko ba a cewa haka nan to amma sai dai Hausawa suna da gaskiya dan sun dallahama abun sunan ne ta hanyar dalilin da yasa ake yin sa dama dalilin da yasa ake yin sa shine kamar yanda yazo a cikin siyar yanda malamai suke ba da labari lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi Ibrahim da ya je yanka dan sa Isma'il mun gane ko to ya jawo dan sa akan hanya sun taho sai shedan ya gito masa akan hanya yace kai baka da hankali ne a ce ka yanka danka mun gane ko jayyid a wannan lokacin sai Annabi Ibrahim ya dauki dutse ya jehe masa ya jehe sa shedan ya tahi Annabi Ibrahim ya kama hanya yana cikin tahiyya kuma a gaba sai ya ƙara tare shi yace kai abinda fa Allah yake nuhi ba wai yana nuhin baka yanke dan ne a'a ka samu ni rago sai ka sa a cikin zuciyarka zan yankewa da sunan mi da sunan Ibrahim ne nake da sunan Isma'il ne nake yankewa kun ga me ya basa wata dubara ce basa haka shedan yake hoyi a cikin ibada gaba ɗaya mu haka zai maka mun gane ko wannan shine kenan kana da tabbacin in ka tashi in ka sare bai zaka tashi sallar asuba amma da gangan sai ka kisa sare bai dan saboda kakka tashi kun gani menene kun ka dubara ne shi yasa irin wannan zamanin mutum bai da uzuri yace sallar asuba ai bai jikirin sallah bai tashi ba ga sarura dan tana tada ka mun gane ku to wannan shine shi yasa malamai suke cewa daga cikin kairu suke cewa alhiyalu fi shar'i batila dubara a cikin addini a cikin hukunci na ibada yace wannan Allah baya santa mana wannan idan kai dubara to wannan dubarar ba za ta hana ka samu zunubin wannan abin da kake ba to mu je a inda muke shedan yace ga yanda ya kamata kai har yanzu annabi Ibrahim ya doko dutse ya jefa masa na nawa kenan na biyu haka kuma ya tahi sai da aka je a gaba na uku ya kusa kai a inda zai yankan mun gane ko sai haka ya ƙara bullo masa yayi masa cewa yace masa ya zakai kai yanka danka sai ya ƙara dokar dutse ya jefa masa a wannan lokacin ga inda suke ba da labari sai shedan yake shaha masa lahiya ya ga babu makawa akan cewa annabi Ibrahim sai yayi mi sai yayi wannan aikin to wannan shine hikimar da ta sa idan ka zo a wajen aikin haji kai ma zaka yi koyi da annabi Ibrahim na wannan jihar shedan kin da yi to ina da kin mu gane da cewa wai lokacin da muke wannan jihar kin ba shedan yana tsaye bane kana ta jihar sa domin diya daga cikin mutane sun azu haka nan ne shi yasa mutum in ya kwashi haushin sa na shedan ya zo can sai ya ce zai je ya zube haushin sa mun gane ko wannan kaman dai tunawa ne amma in ba shi ba dan ka jefa wai ba zaka samu shedan bane wannan shine kenan wannan ita ce hikima ta mi ta wannan jihar da ake yi kenan sai ana ce mishi da larabci ana ce mishi ramyul jamarat su kuma hausa suna cewa jihar shedan mun gane ko to wannan shine kenan to ya ake wannan jihar ta shedan ana yin ta ne da dutse guda nawa guda bakwai kuma duwatsu ana yin su ne da duwatsu ɗan kanana kamar irin duwatsu wanda ake halbe da su da kabshu da su ake yi kenan in ka doko zaka ce bismillah sai ka jehuwa sai ka ce Allahu akbar ka doko bismillah ka jehuwa sai ka ce Allahu akbar da guda guda zakai da zaka kwaso da bakwai ka zuba su ka jehuwa da niyyar cewa kai gaba ɗaya bai yi ba kamar guda kai kenan dole sai kai mai dole sai kai yanda aka ce mun gane ko wannan shine kenan to shin wannan duwa tsun wai ina suke tahiya shine abu mamaki a dubarar da Saudiya suka yi dangane da abin da ya shahi jihar shedan shine idan ka zo zaka ga wuri ne wanda yake da rami haka mun gane ko ga wani katon ga wani wata hasumiya tsaye to a kasan zaka gani in ka leka zaka ga rami ne to wannan ramin idan aka yi ta jihar duwa tso cika yake domin kamar yadda suka kaddara a kowace shekara wannan ramin yana cika da kusan ton dubu guda mun gane ko milton ton dubu guda ake kwashewa na tsakke da mutane suke jefa ma shedan mun gane ko to duk shekara sai an kwashe ashe da a ce ba a kwashewa da watarin zaka zo ba zaka samu ma wurin mi ba wurin jihar ba mun gane ko to kenan wannan shine kenan sai aka yi rami daga kasa dan saboda duwatsun su fada a cikin wannan ramin mun gane ko a takaice dai wannan shine jihar shedan idan ya kasance to jihar shedan ba ta ranar haji bace ya kasance ta kwanakin minati domin jihar shedan kala biyu ce jumlatan sannan kuma kala hudu ce tafsilan idan aka doki gaba ɗaya jihar shedan kala biyu ne idan aka rarrabe kuma kala hudu ne kala biyun shine wanda ake yi a rana ta salla a rana ta layya shi za a jihi za a yi jihwa guda ne shine za a jihi jamratu al-aqaba ko kuma jamratul kubra wadda take a cikin mi a kusan makka shi kuma jihar shedan kala na biyu shine wanda ake yi a kwanakin mina a mina mun san ana yin kwanaki guda uku ko to cikin kwanakin nan guda uku kullum mutun zai hito idan mutun ya hito zai bi wannan a meke da suna wuraren guda uku da annabi Ibrahim ya jihwa sai ya jihwa ka zo ta harko jamratul meke da suna as-sughra jamratul wusta ka biyo sai ka zo a jamratul aqaba mun gane ko wanda a lokacin aran layya ita kadai ce kai jihwa mun gane ko to wannan shine kenan su wannan zaka yi su kwana uku kana yin wannan to dangane da abin da ya shahi bayan mutun ya kare me ya kamata yi idan mutun yayi jihar shedan ta harko ta jamratul meke da suna as-sughra bayan ya kare ya zo gaba a tsakiya kamin ya kai ta biyun sai ya tsaya yayi addu'a ya roki Allah abin da yake so sai ya zo a gaba yayi jihar shedan ta biyu idan yayi ta biyun ita ma ya kara gaba sai yayi mi sai yayi addu'a idan yayi ta uku to ita kun ba a yin addu'a a wannan wurin mun san an gane da kyau ba wanda suke aikin haji ina ganin Alhaji ina bayani sai kada kai yake an tuna ba Alhaji to haka ne al'amarin yake kuma a wajen umara ba a jihar shedan mun gane ko kenan wanda umara kawai ya tafi shi ba zai yi jihar shedan ba amma shi kuma wanda yake a wajen aikin haji dole sai yayi mi dole sai yayi meke da suna jihar shedan wannan shine kenan a takeice abin da ya shahi al'amari na jihar shedan zamu zo a hadisi na karshe a cikin wannan babin malike cewa an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah dan umar yadar allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare sa yace اللهم ارحم المحلقين يا الله كجيكان واندا سوكاي اسكي سوكاي كولو قالو سي سوكاتي والمقصرين يا رسول الله دو واندا سوكا رغي يا مايكين الله قال سي ياتي اللهم ارحم المحلقين يا الله كجيكان واندا سوكاي كولو قالو سي سوكاتي والمقصرين يا رسول الله دو واندا سوكا رغي يا مايكين الله qala sai yace allahumma arhamil muhalliqina ya allah kaji kan wanda suka yi kolo qalu sai suka ce wal muqassirina ya rasulullah da wanda suka rage ya ma'aikin allah qala sai yace wal muqassirina da wanda su ma ragewa suka yi a takeice wannan hadisi yana nuna mana dai daga cikin abubuwan da ake yi a rallai ga wanda yake a wajen aikin haji mun ce akan cewa mutun zai jihar shedan ne na biyu sannan sai yazo yayi layya ya yanke hadayarsa idan yanke hadayarsa na uku shine sai yayi misayya aske kansa ko kuma ya rage na uku na hudu shine sai yayi dawafi to a wajen aske kai mutun yana da zabi imma yayi kulu ko kuma yayi koskos ko kuma ya rage gashin idan aka ce kulu shine mutun ya aske gashin gaba daya shi kuma koskos shine ake dubara shi ba kulu ba kuma shi ba mi ba shi ba baka bar gashin ba kuma akwai wanda shi kuma zaka rage gashin ne kadan to wannan shine kenan shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yake addu'a yace ya Allah duk wanda suka yi kolo Allah kashi kansu sai sabai sai wanda su kuma aski su kuma wanda ragewa ne suka yi gashin ragewa suka yi sai suka ce ya manzo Allah wanda suka rage su ma sai manzo Allah yace musu dai Allah dai ya ji kan wanda suka yi kolo da wanda suka yi aski da wanda suka rage da ya manzo Allah Allah ya ji kan wanda suka yi aski da wanda suka rike ya manzo Allah sai manzo Allah da karshe yace da wanda su ma suka rage nami manzo Allah ya nuna musu dai nuna musu yin aski yahi mutun ya rage gashin mun gane ko wannan shine kenan idan mutun rage gashi zai kama kan nasa ne ya rike sa idan ya kasance masu gashi da yawa ne idan ka rike gashin gaba ɗaya sai ka sa su zo ka rage mun gane ko wannan shine in kuma irin mu ne wanda suke da ba iya wanda ba iya a rike su to irin wannan su kuma koskos ne za su yi sai ya zama to ba kolo bane suka yi yana ɗaya daga cikin sunna Abdullah ibn Umar ya kasance shi yana ragewa hada geme da gashin baki idan ya kama geme yayi abin ga guda biyu wanda ya saura dan kadankin nan ne sai ya rage shi gashin baki haka shi ma sai ya rage shi amma dai abin da yake dole shine mutum sai ya miki da suna ya aske gashin ko kuma ya rage gashi kenan abin da ya shahi gashin kai ne kawai ake so wannan hadisin miki da suna yana nuna muna ɗaya daga cikin kaidodi manya da malamai suke cewa al-ibadatu tatafawat mun gane ko al-ibadatu tatafawat sai suke cewa fa a'zamuha maslaha a'zamuha manfa'a ko kuma a'zamuha maslaha a'zamuha manfa'a a wajen aske kai menene ake so maksudin aske kai shine mi shine mutun ya nuna cewa shi ba komai bane a gaban Allah madaukakin sarki lokacin da kai kolo ka nuna cewa ya Allah ni ba kowa bane ga kaina ma gaba ɗaya na baka shi ya Allah madaukakin sarki to sai ya kasance a wajen kaskantar da kai da wanda ya rage kanshi da kuma wanda aske waye gaba ɗaya daga cikin su wane ne yahi kaskantar da kansa zuwa ga Allah madaukaki da wanda yayi kolo da wanda rage waye wanne ne daga cikin su yahi kaskantar da kanshi ga Allah a wanda yayi kolo mun gane ku kana son gashin amma sai ka hudda shi kenan shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kolon yahi da mutun yayi mi da mutun yayi aski da mutun ya rage wannan gashin nasa a kinan nan muka zo karshen nan muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah